Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 19 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Murtala ba mu kanin labarai.
To Binta, ana ci gaba da gwabzar yaki a titunan babban birnin kasar Sudan a yau Laraba, yayin da bangarori biyu da ke fada da juna suka yi kunnen kashi da shirin tsagaita wuta na sa'o'i 24. India ta kama turbar kasancewa kasar da tafi kowace yawan jama'a a duniya, inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan 2.9 ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023. Shugaban Koriya ta Kudu ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya, kuma yana shirin kaddamar da harba shi nan ba da jimawa ba.
Kanin labaran duniya kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Adamawa a Najeriya, inda ake ci gaba da tsokaci da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da zaben da ya dauki hankali biyo bayan rigamalin masallaci da wani baturen zabe yayi da sakamakon zaben. Muna kuma da hira ta musamman kan halin da 'yan Najeriya ke zauna a kasar Sudan ke ciki, yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin manyan jami'an sojin da ke rike da madafin iko a kasar. Muna kuma tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Elika ya shirya kuma zai gabatar, da kuma tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin da kuma cikakkun labaran duniyar. An ci gaba da gwabzar yaki a titunan babban birnin kasar Sudan a yau Laraba, a yayin da bangarori biyu da ke fada da juna suka yi kunnen kashi da shirin tsagaita wuta na sa'o'i 24. An gano tare da jin kararrakin fashewa da harbin bindiga a tsakiyar birnin Khartoum, a kusa da ma'aikatar tsaro da filin jirgin saman kasa da kasa na birnin, yayin da mayaka suka mamaye tituna da suke wayan ba kowa. An kwashe daren Talata ana tafka kazamin fada, duk kuwa da sanarwar da General Abdul Fattah al-Burhan, kwamandan rundunar sojin Sudan, da General Muhammad Hamdan Dagalo, wato shugaban rundunar tsaron kasa, suka bayar da yammacin jiya Talata na tsagaita wuta. A daidai sa'ar da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya da shugabannin kasashen Afirka suka matsa lamba domin kai ƙarshen yakin, wanda ya tilastawa mazauna Khartoum da dama fakewa a cikin gidajensu. Sanarwoyin sun biyo ne bayan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana da Burhan da Dagalo, inda ya kira gare su da su dakatar da yaki domin ba da damar isar da ayyuka da kayan agaji. Ministan tsaron kasar Ukraine ya faɗa a yau Laraba cewa makaman kariya daga hare-hare ta sama sun isa a kasar. Jami'an Ukraine sun dade suna roƙon kawayen kasashe da su samu musu da makamai na zamani da za su iya harbo makama abokan gaba. Kuma sojojin Ukraine din sun kwashe tsawon watanni suna karɓar horo amfani da makaman a Amurka da Turai. A safiyar yau Laraba, jami'an kasar ta a Ukraine sun ba da rahoton hare-haren jiragen sama maras matuki da Rasha ta kai da dare a gundumar Odessa da ke kudancin Ukraine. Yuri Krok, shugaban rundunar sojin Ukraine a gundumar ta Odessa, ya ce jiragen maras matuki sun haddasa wuta a wani gini, to amma babu rasa rayuka. Rasha ta faɗaɗa amfani da jiragen sama maras matuki domin kai hare-hare a Ukraine, ciki har da auna gine-ginen gwamnati. Yau Laraba, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana goyon bayan ƙudurin ƙasar Sweden na shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO, da yake jawabi a lokacin wata ziyarar da ya kai a sansanin sojin Moscow na ƙasar Sweden. Austin ya ce Amurka na fatan ci gaba da fafutukar da kuke yi ta samun shiga NATO, kuma za mu yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar hakan kafin babban taro. Sweden ta gabatar da bukatarta na shiga kungiyar ta NATO tare da kasar Finland domin mai da martani kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine a shekarar bara. A hukumance, Finland ta shiga kungiyar kawance ne a watan farkon watan Afrilu, yayin da bukatar Sweden ta sami tsaiko sakamakon kin amincewar kasashen Hungary da Turkiya.
Nan ba da jimawa ba, Murtala zai kama ni karshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, biyo bayan sanarwar da hukumar zaben a Najeriya, reshen jihar Adamawa na ayyana Honorable Ahmadu Umaru Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. Yan siyasa da kuma al'ummomin jihar na bayyana mabambantan ra'ayoyi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lado Salisu Garba ya aika mana daga Adamawa.
Umaru Ahmadu Fintiri of PDP having satisfied the requirement of the law
hereby declare a winner. Professor Muhammad Mele kenan lokacin da yake ayyana wadda ya yi nasara a zaben gwamna a jihar Adamawa.
Tuni dai magoya bayan gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar Adamawan suka bige da murna da kuma annashuwa a jihar sakamakon ayyana jam'iyyar a matsayin wadda ta lashe ƙuri'u masu rinjaye. Dr. Aliyu Idihon wanda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako dake harkokin hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Adamawan nan take kuwa na fara masa tambaya ko ya yaji da wannan sakamako.
Mun gode Allah, mun gode Allah subhanahu wataala. Kuma a Najeriya akwai soran hope a Najeriya. Najeriya bata lalace kamar yanda mutanen APC suke tsama za su lalata ba. Najeriya kasa ne mai doka, kasa ne wanda za a bi tarfarkin doka. Muna son mu yi amfani da wannan daman mu ce mun gode mu aine, mun gode da an zanna lafiya a cigaba da zaman lafiya. Allah taimaki gwamna, shi ma gwamna kuma ya sani ya yi mu mutanen Adamawa adalci abinda mutane suka san shi da shi suka bashi wannan goyon bayan na wannan karo.
Wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar ɗakin tattara wannan sakamakon ba, hakan ya sanya na tattauna da wani dattijo na jami'ar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa wato Honorable PP Elisha. Shi kuwa cewa yayi
muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abinda shi ya faɗa. Wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya kafin ai wannan electoral act sai da yaje gu majalisar datibai 109 suka yadda, yaje gu majalisar wakilai 360 suka yadda, aka tura shi a minister na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda, sa'an kuma ya mika shi ga shugaban kasa. Shugaban kasa ya rangada ma wannan dokan hannunsa a ran 25 ga watan 2022. To zamu yi mamaki tunda wannan dokar tace in yayi furshi ba mai canjawa, to ya aka yi? Ita kuma hukumar zabe ta karan kanta tana saba dokar zabenta.
Professor Muhammad Mele wanda ke zama a kawun hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC shine dai ya ayyana sakamakon zaben gwamna a jihar Adamawan, wanda ya ayyana gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP ya lashe zaben kujerar gwamna da ƙuri'u 130,861. Ita kuwa Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani na jam'iyyar APC wanda ke bin sa da ƙuri'u 396,788. Sai kuwa Honorable Sa'ad MC Tahir na jam'iyyar NNPP wadda ke da ƙuri'u 4,852. Haka dai ƙiryan ya ta tafiya. A yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun buge da murna da kuma annashuwa, hadima da godewa Allah da aka ayyana wannan sakamakon. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Lado Salisu Garba da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da ƙarshen labaran duniya.
India ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya, inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan 2,900 ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023, a cewar wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Laraba. Alƙaluman sun bayyana cewa kasar ta kudancin Asiya za ta kai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 428,600. Inda za ta zarta China mai yawan mutane biliyan 1 da miliyan 427,700. China ta kasance kasar da ta fi yawan jama'a a duniya tun daga akalla shekara ta 1950, shekarar da aka soma ƙididdigar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasashen na China da India dai duk suna da sama da mutane biliyan 1 da miliyan 400, waɗanda idan aka haɗa su za su ba da adadin sama da kashi 1/3 na yawan mutanen duniya biliyan 8. Shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya ce ƙasarsa ta ƙera tauraron ɗan adam na leƙen asiri na soji irinsa na farko a duniya, kuma yana shirin ƙaddamar da harba shi a wata rana da ba a bayyana ba, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Laraba. Wajen makamai da rokoki da suka gabata sun nuna alamun cewa Koriya ta Arewa na iya harba tauraron ɗan adam zuwa sararin samaniya, to amma ƙwararru da dama na ta babar ko tana da ingantattun na'urorin ɗaukar hoto da za su yi amfani da su domin leƙe asiri daga tauraron ɗan adam ɗin, domin kuwa ana fitar da hotuna marasa inganci ne sosai bayan harba makamai. yayin wata ziyara da ya kai a hukumar kula da sararin samaniya ta kasar a jiya Talata. Kim ya ce samun tauraron dan adam na leken asiri na soji na da matukar muhimmanci ga Koriya ta Arewa domin samun damar amfani da makamanta na nukiliya kamar yadda ya kamata.
Da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya Sudan inda 'yan Najeriya da ke zaune a kasar da ke cikin ɗaruruwan 'yan kasashen ƙetare da ke zaman zulumi biyo bayan rikicin da ya yi sanadin asarar rayuka da raunata ɗaruruwan mutane. A hira da Alheri Grace Abdu, Dr. Umar Ahmed Muhammad, wani ɗan Najeriya da ke zaune a birnin Khartoum, ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ba su sami labarin cewa lamarin ya rutsa da wani ɗan Najeriya ba, yayin da ya ce an rage jin ƙarar bindiga.
A yanzu dai gaskiya za mu iya cewa da sauƙi fiye da lokuta da suka shuɗe. A baya muna jin ƙarar makamai da kuma kamar jirage suna zagaya su. So duka muna jin wayannan abubuwan ko muna jin labarin irin harsashe da suke fadawa makotan wuraren da wasu ma duk sun mutu wasu kuma sun jijji rauni. So muna jin wayannan labaran amma dai daga jiya zuwa yau to gaskiya abin da dan sauki.
To akwai waɗanda suke bayyana cewa sanadin wannan tashin hankali rikici da aka samu mutane da dama sun kaurace matsugunan su kana kusan sai ka ce shaguna abincin da suke da shi kayan masarufi suna karewa.
To gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa. Adatan mutanen Sudan idan Idi ya zo so da fada babu fada ana zaune lafiya ko da rikici dama suna tafiya kauyukan su su je su yi sallah. So wannan shine al'adar su. So abun ya hada daga rikici ga kuma sallah ta zo da haka kowa yana kama hanya yana fita. Wani matsala ta wannan fitina ta sa ya fita, wani kuma a'a saboda dama adatan ya saba zai tafi gida don ya je Idi ne yake sa yana tafiya. Kuma gaskiya kulle shaguna saboda yanayi na rashin tsaro tunda ana fitina da gwamnati kin ga babu cikakken tsaro. To shi yasa ake ta kukulle shaguna ana dan bude ya zuwa wani dan lokaci wani lokaci kuma su kulle.
To kafin wannan rikicin ya halin rayuwa yake a inda kuke?
To gaskiya Sudan asalan tunda Sayyid Umar Al-Bashir ya bar hukunci a wannan kasan aka shiga yanayi na tsanani na rayuwa komai ya zama yayi tsada yayi ninkin ba ninkin abubuwa din. So abin dai sai a hankali gaskiya. Tunda Umar Al-Bashir ya bar kasan nan ake fama da wahala. Komai yayi tsada babu abin da yake da sauki.
Tunda ka dade a Sudan ba za ka rasa sanin kila yawan 'yan Najeriya da ke wurin ba, akwai 'yan makaranta, akwai waɗanda suke aiki kamar ka da dai sauransu. Me kake ji daga ɓangaren 'yan Najeriya? Don akwai wani sako da na gani daga wani ɗalibi da ba ma a Sudan yake ba, yana Ingila ne, yake neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta kwashe ɗaliban Najeriya da suke Sudan. Kana jin wani abu kamar haka?
Gaskiya akwai masu kiraye-kiraye cewa a zo a kwashe ɗaliban Najeriya. So amma yanayin yadda muke kallon abun a yanzu dai kamar da sauki bai kai ga a zo a ce za a kwashe ɗaliban ba. Amma ba mu sani ba, tunda mun ga sojoji suna ta shigowa, akwai kuma mutane da muka sani suna kiraye-kiraye a Aza State suna cewa mu taho mu zo mu zauna a wurinsu, idan aka samu zaman lafiya sai mu dawo mu zauna. So amma dai duk da haka dai muna nan dai muna zaune muna ta addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Na kira Muhammad Nasir matan shi na ci.
Dr. Umar Ahmad Muhammad kenan dan Najeriya mazaunin Sudan a hirar shi da Alheri Grace Abdu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 14, wato karfe 4 kenan da minti 14 na yamma a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 14 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baga haka ko da yashi ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau.
Domin fa arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masura rubarka mu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin babi ne na biyu kuma na ƙarshe kan yunkurin kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya na kafa hukuma ta musamman don kula da walwalar almajirai da sauran yara musamman dake gararan bakan tituna arewacin Najeriya. Kamar yadda muka ambata a makon jiya, alƙaluma sun nuna akwai yara ƙanana da suka kai kimanin miliyan 13 da ke ragaita kan tituna a kasari a matsayin almajirai da iyayensu suka tura su garuruwa ko yankunan karkara don koyon karatun allo. Kwamitin Majalisar da ya nisanta hukumar da cewa ba ta taimakon yara musulmi kaɗai ba ce, ya ce duk wani yaro zai iya cin gajiyar hukumar kuma kan ƙarfafa tsarin haɗe makarantun allo ne da na zamani don ilimin bai ɗaya. Tsohuwar ministar ilimi Aishatu Jibrin Dukku na daga 'yan majalisa 17 da ke ɗaukar nauyin ƙudurin da fatan a kammala daga majalisar har a miƙa shugaba Buhari ya sanya hannu gabanin saukarsa daga Karaga a watan gobe. Shin talauci ke sanya iyaye tura 'ya'yansu makarantun tsangaya da ba a biyan kuɗin sati balle wata? Ga 'yar majalisa Aishatu Jibrin Dukku.
Ba lallai ba, saboda akwai abin da hadisin da yake cewa a nemi ilimi koda zai kai ka kasar Sin ne. To wannan hadisi ne ingantacce, kuma wasu iyaye sun dogara da wannan hadisi, a in sun samu ilimi a nan ƙauyensu suna so su je wurin wani goni a can kasar Borno ko kuma wani shehi a kaman a ce zai zo wurin Sheikh Tahir Bauchi a kasar Bauchi yadda suke so. Saboda ilimin wa'annan malaman su sa ma 'ya'yansu albarka kuma su yi karatu a gurinsu domin neman ƙarin ilimi. Ba lallai ba ne 'ya'yan talaka ne, a'a, akwai 'ya'yan masu kuɗin da suke kai 'ya'yansu almajirci saboda sun aminta da wannan ilimi na almajirci din.
Yawwa, wato abin ya zama kamar wata al'adar horar da yara ne su taso su zama gwaraza, su koyi zama masu zaman kansu haka.
Lallai, lallai. Kuma kamar yadda nace akwai sana'o'i daban-daban da ake koya ma a wayannan ɗalibai.
Abiya Aisha ta jibir duku za a duba wannan al'amari an daɗe dama kai na tuna tun ma lokacin kina aikin minista an kawo labarin irin waɗannan magana haɗa karatun zamani da na addini din na haɗa boko a waje ɗaya da na makarantun allo. Wani lokacin kamar sai ka ga kamar za a yi nasara abin sai abin kuma sai ya samu koma baya.
Haka ne, saboda rashin samun goyon baya ne.
Wato dai abun yana buƙatar yaran su taso da ilimi, su koyi ilimin addini, su koyi na zamani, su yi ta tafiya da shi.
Sana'o'i, su koyi sana'o'i domin dogaro da kai.
Za mu iya cewa kusan wani babban aiki ne da ita wannan majalisa ta tara take ƙoƙarin cimmawa a ɗan ƙanƙanin lokaci da take da shi da ya saura.
Haka ne.
Ina jajaye Aisha, yi mana ɗan ƙarin bayani irin ƙwazon da za a yi, watakila ko da ma ba samu an shugaban ƙasa, ina jin in ba ma samu an samu za a ci gaba, ina ga ko da ba yi abin a nan take ba, watakila dai nan gaba za a samu a cimma wannan nasara.
Amma muna fata ma insha Allahu ba zai ɗauki lokaci ba, saboda muhimmancin wannan ƙuduri, muna so kowa ya kalle ƙudurin nan da idan basira domin a gaggauta dukkan wani abin da ya kamata a yi domin a samu shi shugaban ƙasa ya sa hannu.
A ƙarshe, ajiye su jibir dukkan kina yawo kina kallon yaran nan ga su nan ko ta ina a kan tituna a gidajen mai kai ga ma masu bara ma gida-gida ya ke jaren.
Wallahi ina ji ɓacin rai saboda ina ganin ƙasata da arziki kuma ga 'ya'yanmu ba a kula da su ba. Wasu ƙasashen suna neman 'ya'yan ba su samu ba. Mu kuma Allah ya ba mu 'ya'yan mun gagara kula da su. Mu ba su ilimin da ya dace domin su ne fa shugabannin gobe ɗin. To idan ba mu ba su ilimin da ya dace ba, kaga ashe muna jawo kanmu tsinuwa ne daga yaran nan. Kuma mu alhalin an ba mu ilimin da ya dace har muka zama abin da muka zama.
Aiki ne da ya shafi kowa da kowa ya sa hannu domin ya tallafa wa yaran nan.
Tabbas aiki ne da ya shafi don ɗa na kowa ne. Kuma idan fitina ta zo ba ta ware wane da wane, duka yake shafan mu baki ɗaya. Allah ya sauwaka.
Wato ma ko wani hoto da na gani wanda Adamu Tahiru ɗan jihar Kebbi ya saka inda yara ne ga su cikin sanyi a wata makarantar tsangaya suna kwance a waje. Ya tattaho sunan su ga sunan kawai a fili suna kwance, saboda kuma watakila rashin irin wannan hukumomi ko irin wannan tallafin da ya sa irin rayuwarsu ta shiga wannan hali.
Wannan haka yake, za a kawo kowa da kowa a ciki, da iyaye da malaman su da hukuma, duka a haɗa kai, a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo maslaha a cikin wannan al'amari na yaran.
Sun samu maimakon ma yaran suna tafiya bara ya zama ma za ana kamar yadda ake da makarantun kwana na daɗin nan na boarding school, a rika dafa musu su ma abincin su kawai zangaye su.
A duk wannan yana cikin wannan ƙuduri.
Shirin Arewa Yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwambansiya.
A cigaba da bada albarkacin bakinsa, tsohon darakta gwamnatin tarayya Awwal Aime Dibino ya cino yadda aka inganta makarantun tsangaya zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan a yankin Arewa. Awwal Aime Dibino ya yi aiki a matsayin darakta a sashen mulki na fadar shugaba Jonathan. Ga jan hankalinsa ga iyaye kan tara ƴaƴa rututu ba kulawa.
Kawai kukana a nan da abin da zan janyo hankali shi ne su iyaye masu yawan hayayyafa dinnan su bar ƴaƴa ba sa kula da su. Wannan bai dace ba. Da na kowa ne, in ka haifa ya kamata ka kula da shi. Ya kamata in ka haife shi ka san cewa za ka iya kula da shi. Saboda kai makiyayi ne, za ka je gaban Allah zai kuma tambaye a kan wannan amana da ya baka. Su kuma shugabanninmu, kamar gwamnoninmu, kamar shi kansa shugaban ƙasa yanzu da aka zaba. Fatanmu da burinmu shi ne wannan ƙungiya za ta assasa ta tabbatar da cewa wannan abu ya ci gaba. Za mu sake farfado da wannan abu wanda yake dama ba mutu a yi ba. Yana nan in ka duba cikin biranenmu kamar Kano, idan ka tsaya a traffic light, idan kana son almajirai 10,000 a traffic light ɗin za ka gan su. To traffic light nawa muke da su a Kano? Banda kan hanya, banda wanda suke tangarere ne a cikin gidajen mutane da su sabon gari da sauransu, da wurare marasa kyau wanda yake tarbiyyarsu za ta kasance barazana ga al'ummar jiha da al'ummar ƙasa baki ɗaya da kuma al'ummar wannan garin da suke ciki. Da haka shugabanninmu don Allah su tashi tsaye su taimaka wannan yara.
Wato a take ci ban kamar da hankali gaba ɗaya kan gwamnati ba, su ma iyayen ka ɗan taɓo su ka ranƙwashe su cewa yaran nan amana ce a kansu.
Gwamnati, iyaye su ne mafi ala. Gwamnati tana da haƙƙi, saboda duk wani ɗan Najeriya da ka zo ka rantse da Qur'ani ko Bible cewa za ka kare haƙƙinsa da mutuncinsa, da haka ka nemi a zaɓe ka a bisa wannan ƙudurin. Idan baka aiwatar ba, akwai haƙƙi a kanka, kuma Allah zai tambaye ka. Da haka ina ba su shawara, lallai idan har Allah ya amsa addu'arsu, ya ba su wannan kujeru da makamai da suke nema, to su ba Allah haƙƙinsa. Kar su bar Allah, domin kuwa za a tambaye su. Ranar da za a tambaye su, wallahi babu kowa sai su sai shi, ba kuma wanda zai kare su sai aikinsu. Na fata Allah ya mana jagoranci.
Amma abin da yake damuna, iyaye mutum ya haifi ɗansa kawai sai ya ɗauke shi je ya kai wa wani malami, baya taimakon malamin, baya kula da komai, shikenan shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron, kawai hankalinsa shi ya sake komawa kan wani abu daban.
To ɗan jarira, ka san wannan abu ne da ya ɗauko asali. A da ba ka gane almajiri da wanda ba almajiri ba, saboda idan aka kai malami, ni nayi karatun allo, kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo a gidan malami ake dafa abinci duk ya ishi kowa. Sannan duk unguwanni ana dafa abinci, almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci. To mutane ba su fahimci haka ba, da haka sai suka dinga ɗorawa a kai, suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne, ba ibada bane. Wallahi alhaki suke ɗauka, saboda za ka bar yaro da ka haifa baka san cinsa ba, baka san shansa ba, ka ɗauka ka kai wa malami, malamin nan ta kansa yake. In ba ɗan abin da yaro zai yi bara ya samu na almajiranci ya kawo masa ba, taro da sisi da kwabo, ba shi da hanyar samun wani abu, ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba. Shi ne abin da muke son gwamnati ta sani, shi ne abin da Goodluck ya fito da shi. Duk makarantu a ɗauki census nasu da statistics nasu, duk makarantu a san inda suke tukuna na ɗaya, a san yawansu, a san yawan malamansu, a kowace tsangaya a san yawan almajiran, a tantance. Sannan su waye iyayensu, daga wani gari suka zo, kowa sai a tantance, inda hali kowa a maida shi garinsu. Saboda yanayin ya canza, yanzu akwai matsalar tsaro, akwai matsala ta ciyarwa, akwai matsala na rashin lafiya, akwai matsala na abubuwa da yawa. Idan wani yaron ma ya mutu, sai kaga an neme shi a rasa, sai dai a yi tabbatar da sunan a filin cigiya da sanarwa. Wata ran ma za ka ga yaron har abada ba za a same shi ba. Wasu ma daga cikin yaran da gani, saboda irin wannan yanayi, an ɗauke su an sai da su a wasu jihohi, an canza musu suna, an canza musu ɗabi'a, an canza musu addini, an musu aski, an lalata tarbiyyarsu. Hakki ne da ya rata kan uba da gwamnati, kuma Allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaye ne.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, Dina Sura da Ma'ali Kaya da na shirin kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
To a gaida Nasir Adamu Alhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayu. Masu sauraro, yanzu kuma sai tafsirin watan Ramadan.
A cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar, hadisin Abu Hurairah, kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, Allah wadan duk mutumin da Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa, wannan mutumin marar rabo ne. Haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba, inji Annabi. Haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba. Wannan kaga idan ka kalli wannan hadisin da kyau da karantarwarsa, sai mu dawo kan tambayar ka. Ana son mutum ya yi abin da Allah zai masa gafara. Daga cikin wannan abin akwai tambayar da kai magana a kai, mu'amalarka ta zamanto mai kyau. Musamman tunda tambayar da kai kenan, kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako, yana da wayewa, yana da mutunci, yana da yakana, ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba, to fa wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa. Shi yasa a wani watan ma ba zan yi ƙarya ba, ballan tana wannan. Ai duk sako sako ne, amma akwai sako saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin yafi muni. Misali, saboda ka kaddara idan mutum ya saida ma kaya ba musulmi ba, ya manta da kudinsa a cikin mota naka ko shago, to ka maida mai. A nan America, wasu ƴan uwa suna ban labari cewa sun sha ɗaukan mutane a mota, wasu masu harkar taxi, sai ka iske mutum ya mance kudinsa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar, musulmin nan zai ɗauka ya je ya kai. Wani lokaci kudi ne mai yawa, har wannan cewa ta kai Yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kudin ba musulmi ba, saboda suna ganin waɗannan musulmin sun nuna halaye na gari. To da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakaninmu da Allah, mu nemi kusaci zuwa gare shi, mu tuba, mu yi kuka kan zunubanmu, mu ƙara ƙanƙan da kai gare shi. Fatan mu Allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa, mu waye gari Ramadan in ya fita, mu zamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su, inna hadha kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura.
Masha Allah. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ana ci gaba da gwamzan yaƙi a titunan babban birnin ƙasar Sudan a yau Laraba, a yayin da ɓangarori biyu da ke faɗa da juna suka yi kunnen ƙashi da shirin tsagaita wuta na sa'o'i 24. An gano tare da jin ƙararrakin fashewa da harbin bindiga tsakiyar birnin Khartoum a kusa da ma'aikatar tsaro da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na birnin, yayin da mayaƙa suka mamaye tituna da suke wayan ba kowa. Ministan tsaron ƙasar Ukraine ya faɗa a yau Laraba cewa makaman kariya daga hare-hare ta sama sun isa a ƙasar. Jami'an Ukraine sun daɗe suna roƙon ƙawayen ƙasashe da su samar musu da makamai na zamani da za su iya harbo makama abokan gaba. Kuma sojojin Ukraine ɗin sun kwashe tsawon watanni suna karɓar horon amfani da makaman a Amurka da Turai. Yau Laraba, sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana goyon bayan ƙudurin ƙasar Sweden na shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO, da yake jawabi a lokacin wata ziyara da ya kai a sansanin sojin Moscow na ƙasar Sweden. Austin ya ce Amurka na fatan ci gaba da fafutukar da Sweden ɗin take yi na samun shiga NATO, kuma za su yi aiki tukuru domin tabbatar da aukuwar hakan kafin babban taro. India ta kama turbar kasancewa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya, inda za ta zarta kasar China da yawan mutane miliyan 2,900 ya zuwa tsakiyar shekarar nan ta 2023, a cewar wasu alƙalumma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Laraba. Shugaban Koriya ta Kudu Jong ya ce kasarsa ta kera tauraron dan adam na leƙi asiri na soji irinsa na farko a duniya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na wanda ya tayar gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaranke, muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe.